This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an kun tashi lafiya. Aisha Mu'azz ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Laraba 18 ga watan Satumba 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafata su da farko ga kanin labaran.
Wasu na'urori da suka fashe a kasar Lebanon sun yi sanadin kashe akalla mutum tara tare da jikkata wasu fiye da 2,800. Mayaka masu ikirarin jihadi sun kai hari a sansanin horar da sojoji da ke babban birnin kasar Mali. Masu bincike a Amurka na binciken shafukan sada zumunta na mutumin da ake zargi da yunkurin kashe tsohon shugaban kasa Donald Trump domin gano dalili.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa wani kwale-kwale ya sake kifewa da mutane a jihar Zamfara, cikin su har da yara. Ko menene ke haifar da yawan kifewar kwale-kwale a jihar ta Zamfara?
Na farko shi wanga kungurin da aka mutane na kowa a dokai a sai da shi da wuri-wuri. Na biyu akwai lokacin da ruwa za su yi yawa. Maimakon mutane su bari har an kai ruwan sun rage sai su gwada cewa a ba a samu matsala kowa a shi.
Sannan za a ji dalilin da ya matsa ma jam'iyyar adawa ta NDC a Ghana ta yi wata zanga-zangar lumana a fadin kasar gabanin babban zaben kasar da yake dada karatowa.
Yace bukatunmu mai sauki ne, muna son EC ta tabbatar da gudanar da zabe cikin walwala, aminci ba tare da magudi ba, sannan kuma a samu ingantaccen rijistar masu zabe, shine jigon manufarmu.
To yau ma kamar kullum Murtala Faruk Sanyin na yana tafa da wani sabon shirin baki mai yanka wuya. Amma za mu fara ne da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Ministan lafiya na kasar Lebanon ya ce akalla mutum tara ne suka mutu, sannan wasu fiye da 2,800 suka jikkata a lokacin da wasu na'urori da mambobin kungiyar Hezbollah ke amfani da su suka fashe a ranar Talata a wani samame da ake zargin Isra'ila da kaiwa. Motocin daukan marasa lafiya sun yi ta tsere akan titina. Sannan kungiyar agaji ta Red Cross ta kasar Lebanon ta yi kira ga likitoci da ma'aikatan jinya da su zo asibiti da kuma fararen hula don su bayar da gudunmuwar jini. Jami'an kasar Lebanon sun ce an samu mace-mace da kuma adadi mai yawa na mutanen da suka jikkata sakamakon na'urorin da suka fashe, inda suka yi kira ga jama'a da kada su yi amfani da na'urorin da suke hannunsu. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Iran sun rawaito cewa jakadan ƙasar a Lebanon Mujtafa Amani na cikin waɗanda suka jikkata sakamakon fashewar na'ura. Kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta fitar da wata sanarwa a ranar Talata inda ta ɗora alhakin fashewar kan Isra'ila wadda bata ce komai ba hukumance. Mayaka masu ikirarin jihadi sun kai hari a sansanin horar da sojoji da ke babban birnin ƙasar Mali. Jami'ai sun ce hakan ya haifar da kazamin fadan bindiga da kuma rufe filin jirgin sama da ke kusa na wucin gadi kafin sojoji su samu nasarar fatattakan maharan. Kawo yanzu dai ba a bayar da cikakken bayani kan asarar rayuka ba. Mayakan sun yi kokarin kutsa cikin makarantar Jandarma Faladi da ke birnin Bamako, lamarin da ya sa sojojin gwamnati daukar mataki nan take. Babban hafsan sojin kasar Umar Diyara ya ce sojoji sun yi nasarar kashe maharan amma bai bayar da cikakken bayani ba. Wani jami'in tsaro ya shaida a kamfanin dillancin labarai na AP cewa harin ya haddasa asarar rayuka da kuma asarar dukiya, kuma an kama akalla mutum 15 da ake zargi suna da hannu a harin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bincike a Amurka suna ta gudanar da bincike a shafukan sada zumunta da sauran rubuce-rubuce da wanda ake zargi a ranar Lahadin da ta wuce da yunkurin kashe tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump a kokarinsu na fahimtar dalili da kuma ko akwai wani da hannu a ciki. Jami'an tsaro a jihar Florida sun kama Ryan Wesley Ruth, mai shekara 58 da haihuwa, bayan da suka tsayar da wata babbar hanya a ranar Lahadi, kimanin sa'a guda ko fiye da haka bayan tserewa daga filin wasan kwallon lambu na golf na kasa da kasa na tsohon shugaban kasa Trump a West Palm Beach da ke Florida.
Nan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai karanto sauran labaran. Yanzu za mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda rahotanni daga jihar Zamfara na kasar ke cewa an sake samun kifewar wani kwale-kwale a jihar. Hatsarin ya faru ne a ranar Talata a garin Bukuyum, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin mu Abdulrazak Bello ya aiko mana.
An sake samun wata matsalar kifewar jirgin ruwa a jihar Zamfara, inda wani kwale-kwale dauke da fasinjoji sama da 40 ya kitwe a cikin wani gulbi da ke garin Bukuyum na karamar hukumar mulkin Bukuyum a wata mashaya da ake kira mashayar Garba Rogo. Wannan lamari dai ya biyo bayan kifewar su kwale-kwale guda biyu da aka samu a karamar hukumar mulkin Gumi, inda kawai yanzu ake neman mutane 35 daga cikin hadarin baya ga wani hatsarin makamancin shi da ya faru a kauyen Nasarawa Kefi daga cikin karamar hukumar mulkin Tagumi, shi ma duka a ranar Asabar ta gabata. Duka da fasinjoji 30, yayin da mutane biyu suka rasa rayukansu, aka samu nasarar ceto sauran mutanen da ke cikin jirgin. Kwatsam bayan kwanaki 3-4 da faruwar wancan lamarin, sai gashi an sake samun makamancin wannan kifewar jirgin ruwa a garin Bukuyum, cewar wani mazaunin yankin, Malam Aliyu Umar, ya kife ne da misalin karfe 10:30 na safiya, inda aka samu hasarar rayuka yara 4, inda aka samu nasarar ceto garwaki 2 daga cikin su, yayin da kawai yanzu ana ci gaba da neman sauran gawarkin guda 2, yayin da wasu mutane 12 ke kwanci rere kokaye mutu kokaye a babbar asibitin Tagarin Bukuyum, in banda wata yarinya mai suna Hafsa Shehu wadda ta bayyana yadda lamarin ya faru da ita.
Da farko dai da mun ka shiga cikin jirgin, sai da mun ka kaiwa tsakiya, sai ana cewa ayi a hankali ayi a hankali, sai su yaro sun ka kiya a hankali, shikenan ruwa na kama zuwa cikin jirgin. Daga nan sai jirgin yayi kasa, mun kowa kike mun ka kafa shawara.
Kina ganin kamar suna mu gaya wasa cikin jirgin yaran?
Wallahi to ni dai ban sani ba, ina tasowa ni shan ruwa ido daga nan ban ma san inda nake ba.
Yanzu wani hali ake kike ciki yanzu?
Yanzu dai ga mana an kawo asibiti ga an samu mutum 10.
Wani hali suka ciki?
To ga su nan da su a hankali.
Wani daga cikin waɗanda suka tsira da ransu daga cikin hatsarin Buhari Usman, wanda aka fi sani da suna Buhari Messi, ya ba da labarin irin yadda ya shiga mummunan yanayi lokacin da jirgin ruwa ya kife da su, inda ya tabbatar da cewa kimanin fasinjoji sama da 50 ne akasarin su yara ƙanana, wanda ke kai da su ta zuwa gonakin su ke cikin kwale-kwalen a lokacin da ya kife.
To abin ya faru na diyar da ya magancewa rashin tiragunan dubba na kware ba ne, don still ko da mun ka tashi jirgin na duk suna ɗiban ruwa, sai ya yi ana yi a rashi.
Amma an ce kun shiga jirgin ne kun yawa kun cika jiragen?
Eh, zan ce kamar an yi don, amma in na kware ne ba a iya gane cewa kamar ai mutanen da an ka ɗauka da na kware ne, da akwai waɗannan bincikan na kware ne zai ɗauke su daidai, amma duka jiragun duk manna-manna ne ake yi, ba jiragun kware ba, sai dai rashin uwa ne kawai ya sa.
Honorable Nasiru Muhammad Deji shi ne kantoman karamar hukumar mulkin Bukuyum, wanda ya bada tabbacin faruwar kifewar jirgin ruwa a cikin gulbin na Zamfara da ake kira da Zamfara a Turanci.
Allah ya kawo wani isla'i yau na bari da jirgi ya yi da kusan mutum 40 daga ciki. To kuma an samu hasarar rayuwa guda 2 dai waɗanda mun, sannan akwai waɗanda jikata suna nan asibiti hayyan, sannan akwai waɗanda kuma sun ji dama an sallame su, sannan akwai waɗanda dai ba a gani da kuma har yanzu muna da labarin da ya kudu mun kai sallar la'asar, akwai waɗanda ba a samu gani ba.
Wani abu ko kun samu dalilin daga sai ana yawan samun wannan matsala ta kifewar jirgi?
Na farko shi wanga uzurin da aka ga mutane na kowa a dokai a tsaye da shi da wuri-wuri, na biyu akwai lokacin da ruwa za su yi yawa, maimakon mutane su bari har an kai ruwan sun rage sai su gwada cewa a'a ba a samu matsala kowa ya shiga, to in ruwan ne yawa wannan yawa kwarai, to daga ƙarshe sai a samu yankin kaiwa nan.
Haka ma hakan Toman bayan da ya mika sakon ta'aziyar shi a madadin gwamnatin jihar Zamfara, ya yi kira ga al'ummar yankin da su ci gaba da kiyaye ƙa'idun da ake gindaya musu na sufurin mutane a cikin jirgin ruwa, wanda ba da tabbacin cewa a hukumance za su ɗauki matakai na tsara yadda za a riƙa gudanar da jigilar al'ummomi a cikin jirgin ruwa a yankin. Wannan dai shi ne ibtila'i karo na uku na kifewar kwale-kwale a yankin na Zamfara ta yamma a cikin mako ɗaya, lamarin da ya haifar da fargaba game da lafiyar safarar masu jigila a cikin ruwa, wanda hakan ke zuwa a daidai lokacin da jihar ta Zamfara ke fama da matsalancin kalubalen tsaro saboda ayyukan yan ta'adda a cikin jihar. Karshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
A gaida Abdulrazzaq Bello da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
A bayanan da ta fitar hukumar kididdiga ta ƙasa a Najeriya NBS, ta ce farashin kayayyaki a ƙasar na ci gaba da sauka cikin watan Agusta. Sai dai hukumar ta NBS ta ce akwai wasu jihohin arewacin Najeriya da farashin kayayyakin ya ɗara sosai idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Wakiliyar Murƙayya Basha ta jiyo mana ra'ayoyin wasu mazauna waɗannan jihohi a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
Sunana Idris M. Idris Damaturu daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A daidai lokacin da ake ci gaba da kaman dawo da wasu kayan masarufi din na gona irin su gero da a halin yanzu a iya cewa da wake dan 40 kaman a iya cewa lokacin su yayi na dawowa gida, amma basu sauya komai daga farashin da aka san yadda ake siyan tsoho a baya ba. Wasu ma ƙara tsada suka yi fiye da yadda ake sayar da tsoho din.
Sunana Sani Musa Gamaliya, mazaunin investment quarters da ke ran cikin garin Gombe a jihar Gombe da ke shirya Arewa maso gabashin Najeriya. To MBS na cewa an samu raguwar farashi na kayan masarufi a Najeriya, kusa zan iya cewa amma a kafafun wato sadarwa na internet ko a takarda, domin a zahiri abin da ke a ƙasa ba haka yake ba.
Nasir Mato shine shugaban ƴan kasuwa a jihar Yobe, kuma ya shaidawa muryar Amurka matsayin farashin kayayyakin masarufi a jihar.
Wannan gaskiya ne, ni yanzu haka ana sayar da gero sabo naira 53 tsoho, wani sai da shi naira 58. Wannan ya muke cewar wannan abu ne wanda manoma suka noma a gona. Amma kika dawo maganar kayan da ake sai da su kamar su taliya, su shinkafa, su fulawa, su magir, sanarsu ba wani abu wanda yanzu farashin sa fa yadda yana nan a yadda yake sai ma karuwa da yake.
A hirarsa da muryar Amurka, Aliyu Jibo, masani kuma malami a tsangayar koyar da ilimin tattalin arziki da ke makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa, ya bayyana cewa rangwamen haho farashi da aka samu a kasar na wucin gadi ne.
A al'ada ta tattalin arziki, duk lokacin da aka ce kaya sun yawaita a kasuwa, to za a samu farashin su yana saukowa. To amma abin tsoron shine mafi yawanci waɗanda suke zuwa suke siyan kayan suna siya ne su boye. Babu tsarin da gwamnati ta yi wanda za a tabbatar mutane ba su yi amfani da wannan yanayin don a gaba su cutar da al'umma ba. Saboda haka wannan ba zai zama yana da tasiri a tattalin arziki ba, abu ne na ɗan ƙanƙanin lokaci.
‘Yan Najeriya dai na fatan ganin sauƙin lamura da zai rage musu zafin matsin tattalin arziki a ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha da wannan rahoton. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai batun siyasar kasar Ghana. Babbar jam'iyyar adawa a kasar NDC ta gudanar da gagarumar zanga-zangar lumana a duk faɗin kasar don bayyana damuwarta akan kurakuran da suka gani a rajistar masu zaɓe na 2024. Jam'iyyar NDC na zargin hukumar zaɓe da ƙin ba da damar gudanar da bincike don tantance masu kaɗa ƙuri'a gabanin zaɓen watan Disamba, bayan da ta yi zargin cewa an sauya wa masu kaɗa ƙuri'a rumfunan zaɓe ba bisa ƙa'ida ba, lamarin da a da ta ayyana da yunƙurin yin maguɗi a zaɓen 7 ga watan Disamba na 2024. Idris Abdallah, Gareka.
Shugaban jam'iyyar adawa ta NDC Johnson Asedun Kete kenan yake jawabi ga magoya bayan jam'iyyar a shataletalen Kwame Nkrumah da ke birnin Accra kafin su fara tattakin. Ya ce bukatunmu mai sauki ne, muna son EC ta tabbatar da gudanar da zaɓe cikin walwala, aminci, ba tare da maguɗi ba, sannan kuma a samu ingantaccen rijistar masu zaɓe, shi ne jigon manufarmu. Asedun Kete ya bayyana muhimmancin zanga-zangar da suke gudanarwa a duk yankuna 16 na ƙasar, tare da kira ga magoya baya da su jajirce wajen ganin an tabbatar da gaskiya a zaben.
Kowa
mace demokradiyya a wani lokaci tana fuskantar barazana. Demokradiyyar Ghana tana cikin babbar barazana a yanzu kuma muna so mu yi nasara. Yace ba mu son komai sai zabe na gaskiya wanda zai tabbatar mana da yancin zaben shugabanninmu ba tare da yancin zaben wanda muke so ba. Demokradiyya tana kan hanyar shudewa. Gabanin nan rundunar ɗan sandan Ghana ta sake jaddada aniyarta na tabbatar da gudanar da zanga-zangar cikin lumana da nasara kamar yadda daraktar hulɗa da jama'a ta hukumar ɗan sandan Ghana ACP Grace Ansah Akurufi ta yi jawabi ga manema labarai. A dukkan manyan biranenmu 16, komandojinmu sun dauki aniyar jagoranci sun shirya tsaf don ganin an kammala wannan zanga-zangar cikin nasara. Mu je mu sake nuna wa duniya cewa 'yan sandan Ghana muna nan a shirye muke kuma za mu tabbatar da tsaro. Masu zanga-zangar sun yi tattaki suka bi wasu manyan titunan birnin Accra zuwa majalisar dokokin Ghana inda suka miƙa korafinsu a hukumance. Shugaban masu rinjaye Alexander Afanyemakin wanda ya karɓi takardar korafin a madadin kakakin majalisa ya tabbatar wa NDC cewa majalisar za ta duba bukatunsu kuma za a magance matsalolin ta hanyar tattaunawa. A hukumar zabe kuma mataimakin kwamishinan tsare-tsare Samuel Tete shine ya karbi takardun korafin a madadin shugabar hukumar zabe John Mensah. Wasu magoya bayan jam'iyyar NDC da suka halarci zanga-zangar sun yi tsokaci.
Demonstration ga da muka zo, mun zo don sakiya ne. Muna so an haka vote, ande party mu ya win, a ba mu gaskiya kar a sake dauki a ba opponent mu.
Foran su sujo sun duba wujin vote su, an sake wujin vote kowa.
Minsa ta yasa suka yi shi haka.
Idan ya yi ja muka zo.
3 days ma ni da mu yi nan.
Mu yi nan ga.
Sai dai hukumar zabe ta dage akan cewa ta yi gyaran da ya dace a rajistar masu zaben kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Dr. Bosman Asare ya ce a wata hira da ya yi da kafar labarai ta Joinis kan zanga-zangar.
We at the Electoral Commission think that the NDC leadership who have taken to the route of demonstration.
Yace mu a hukumar zabe muna ganin cewa shugabannin NDC da suka bi hanyar gudanar da zanga-zangar suna wuce gona da iri, suna fadar ababen da babu su a rajistar. Hukumar ta bayyana karara a fili ga NDC. Ta fito fili ga mutanen Ghana da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa cewa rijistar tana da inganci. Don haka hukumar zaɓe na cewa mun yi duk gyare-gyaren da suka dace, duk mun shirya yin zaɓe cikin kwanciyar hankali, muna sha'awar a yi sahihin zaɓe. Ita kuma jam'iyyar NDC a nata ɓangaren ta yi zargin cewa ta gano an sauya mutane kimanin 244 rumfunan zaɓe a cikin rijistar, wanda hakan ya sa ba ta amince da hukumar zaɓe ba. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaishe ka Idris. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yanayin tashin farashin man fetur na ci gaba da shafuwar al'amuran yau da kullum na 'yan Najeriya, a yayin da wasu 'yan kasar da dama suke cikin rudani dangane da al'amuran da suka shafi albarkatun mai a kasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana soke biyan tallafin man fetur, al'amura suka so matsananta ga 'yan Najeriya sakamakon karuwar farashin man fetur din lokaci zuwa lokaci. Lamarin da kuma ya shafi kusan kowane bangare na rayuwar jama'a ta yau da kullum sakamakon tashin farashin kayayyaki da sufuri. Ko baya ga wannan kuma gwamnatin ta bayyana ƙarin farashin man a lokuta da dama. Da baya-bayan nan shi ne wanda aka yi a farkon wannan watan rikis ba tare da wani wa'adi ga 'yan Najeriya ba. Lamarin da ya sa ake sayar da man daga naira 95 zuwa naira 1,200 a kowace lita a fadin kasar. Lamarin samun daidaito da soma aikin tace mai da babbar sabuwar matatar mai ta Dangote ta soma. Ya faranta ran 'yan Najeriya da dama tare da ƙarfafa fatansu na kawo ƙarshen matsalar ƙaranci da tsadar man fetur ɗin. To amma kuma wata sanarwa da kamfanin mai na NNPCL na Najeriya ya bayar kan yadda zai rika sayan man daga matatar ta Dangote ta sa murna ta koma ciki. Yan kasar da dama idan ka debe dan kalilan dake bibiyar al'amarin sun shiga rudu, lissafi ya kure su, ma'ana ba su da masaniya kan yadda al'amura ke tafiya dangane da sha'anin albarkatun man fetur da Allah ya albarkaci kasar da su. A wata ziyara da ya kawo nan ofishin muryar Amurka, gwamnan jihar Nasarawa dake arewacin Najeriya Abdullahi Sule ya yi bayanin yadda turka-turkar take a sha'anin albarkatun man fetur a Najeriya.
Yawancin mutane suna ta magana ne kawai akan subsidy, an cire subsidy. To ba cire subsidy kadai shine babban damuwa a maganan mai ba. Muddin ana shigowa da kaya daga waje, wanda mai dai daga waje ake shigowa da shi a wannan lokaci. Muddin ana shigowa da shi ne daga waje, sai ka samu dala sannan ka shigo da shi, ba a sayan kaya da naira a kasar waje. Saboda haka idan dala ya ci gaba da tashi, saboda ka san dala ya fara tashi tun daga 300 naira 300 naira 700 har wannan gwamnati ta zo, to yanzu dala ya kai naira 1,650 ake saya. To saboda haka wannan shine babban matsalan mai, ba cire subsidy kadai ba. A lokacin da dala yake 700, lokacin da shugaban kasa Tinubu ya cire subsidy, to a lokacin gwamnati ba ta biyan wani subsidy. Saboda 700 din da aka cire shine ake iya sayan dala a shigo da shi. To lokacin fa da dala ya fara miƙewa ya kai 1,200, 1,300, to lokacin subsidy sai ya dawo. Wato wannan shine karfin hikimar maganar da yawancin mutane ba su fahimta ba.
Wato kana so kace tun lokacin Buhari kenan aka cire subsidy din?
A'a. Lokacin Buhari ba za a iya cewa an cire subsidy ba. Shi dai abin da gwamnatin Buhari ta yi shine ta ce daga watan 6 ba kudi a budget da aka sa na subsidy. Abin da wannan gwamnatin ta yi kenan. To amma ka san wannan gwamnati ba ta zo bane a watan 6, ta zo ne a watan 5. Saboda haka tun watan 6 na shekaran 2023, to tun a wannan lokacin fa aka cire subsidy din. To amma lokacin da aka cire subsidy dala yana naira 700 ne,
wato na official price.
Oh, na'am. To saboda haka cire subsidy, gwamnati ta cire subsidy da gaske, amma gwamnati fa ita kadai ce take shigowa da mai. Ni ne managing director na African Petroleum. Saboda haka mu ne masu sayan mai, mu kai gidajen mu. Din haka ita gwamnatin tarayya NNPC ita kadai ce take shigowa da mai daga waje. Ba wani mai shigowa da mai daga waje. Saboda dalilai biyu masu karfi. Dalilin farko shine in ka je neman dalan da wuya ka samu a Central Bank, saboda ba su da dala isasshe. Dalilin farko kenan. Dalili na biyu da yake sawa in ka je ka samu dalan ka shigo da shi, farashin da ake sayarwa kai ba sai dai ka sayar, sai dai kai asara. To shi yasa gwamnatin tarayya ita kadai aka bata take shigowa da mai.
Wato saboda haka ba doka ce ta hana saura shigowa ba, a'a, wayannan dalilan guda biyu.
Wayannan dalilai biyu
suna da kala da kuma in ma ka siyo sai dai ka fadi.
Da kyau kuwa.
Gwamnati ce kawai za ta iya daukan abin ita akan ta.
Da kyau kuwa.
Na'am.
Shine ma'anar subsidy din nan.
To yanzu your excellency, tunda ana tunani tunda man nan yanzu a gida ake haƙo shi, kuma matatar Dangote a gida za ta tace shi, wato an cire wannan bukatar na dala kenan daga waje, misali kenan.
Da kyau kuwa.
To ina za, me yasa kuma za a samu man da tsada?
Eto, dalilai biyu. An ce ka san yanzu, bari in gaya maka wani damuwa da ake da shi a Najeriya, yawancin mutane ba su fahimta ba har yanzu, kare da kai wannan tambayar din ka fahimta. An ce za a sayar wa Dangote mai ne a dala, a naira. Naira nawa za a sayar mishi ba a faɗi ba. A gane? Don haka idan shi kuma mai ɗin nan a kasuwan duniya ake sayar da shi, a dala ake sayar da shi. Misali, idan aka ce yanzu mai ɗin nan za a sayar ma Dangote a kan kuɗin da ake sayar da shi a kasuwan duniya, misali a ce dala 90, amma zai biya a naira. Ka gane? To, a nairan wani exchange rate na naira aka bashi? Idan aka bashi 1,600 ne zai biya. To kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki.
aje kotuna
ka gane saboda haka shi kuma dole ya sayar da shi ba zai sayar da ya wadi ba shi mai abu ne wanda a kasuwan duniya ake maganan shi ba a gida ba sai dai idan misali yanzu tunda gaskiya ake yi NNPC ta fito ta ce to kai dan wata zamu sayar maka da mai ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala zamu sayar maka da mai kowani randa daya barrel guda daya kowanne za a sayar maka da shi a misali naira 1000 ba abin da ya dame mu da dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shikenan ni kuma na sarrafa to ni kuma zan iya sayar da shi a kuɗi kaza to amma yanzu mutane suna ta surutu ne kawai an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira naira nawa
saboda haka akwai buƙatar NNPC ma ta faɗa ma Najeriya su sani ga fa abin da zamu sai a hannun shi
kaje haka maganar kenan ni ba wani na magana dan kare Dangote ba ko kuma kare NNPC ba a'a ina maganar ne gaskiyar magana kenan da ke ƙasa muddin ba a fahimci wannan ba to kawai ana ta zagaye ne akan tebur daya za a sayar maka a dala okay shikenan yau me kasuwar mai a duniya dala 90 eh to kai dan gwata zamu sayar maka a dala amma zaka bada naira ne to shikenan ya biya naira to a dala nawa aka sayar mishi akan lissafin 1600 to aka sayar mishi haka dan me zai iya sayarwa shi kuma kasa da abin da ake so inda aka taimake shi kawai shine an ce da shi to Dangote maimakon ka je Central Bank ka je neman dala mai wuyan samu ka ba mu naira
your excellency kasancewar ka wanda zan iya cewa zan iya bayyana ka da mai ruwa cikin masu ruwa da take a harkar hada-hadan man fetur tun da kamar yadda ka faɗa a baya duk da arzikin da Najeriya take da shi ya kamata ɗan Najeriya su ringa siyan man fetur lita ɗaya sama da naira 1000
to gaskiya saboda Allah idan ka duba wa'ansu ƙasashe masu arziki kamar Saudi Arabia kamar Kuwait kamar Libya duka yawanci wa'anda suke da mai akwai tsari da suka yi tantane da ya sa mutane suke samun abinciken rahusa ba haka bane tun a Nigeria an yi refinery guda hudu refinery guda biyu ne a Fatakun da babba da Kalami akwai refinery a Warri akwai refinery a Kaduna to inda kaman an yi wa'annan refineries din duka duk suna aiki duk ba su da damuwa muna production din mutu Nigeria tana da karfin da za ta iya yin mai miliyan uku a kowane rana tana da karfin da za ta yi haka tana da man isasshe a kasa da za ta yi haka amma saboda rashin zaman lafiya na Niger Delta abinda Nigeria take yi shine miliyan 1,300 zuwa miliyan 1,400 kusan shekara 5-6 kenan
saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri muna godiya ga gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule da Haruna Shehu marabar Jos da ya tattauna mana da shi da ma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC
kan kai da Ali Sanyin na wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Ministan lafiya na kasar Lebanon ya ce akalla mutum 9 ne suka mutu sannan wasu fiye da 2,800 suka jikkata a lokacin da wasu na'urori da mambobin kungiyar Hezbollah da ke amfani da su suka fashe a ranar Talata a wani samami da ake zargin Isra'ila da kaiwa motocin daukan marasa lafiya sun yi ta tsere akan titina sannan kungiyar agaji ta Red Cross ta kasar Lebanon ta yi kira ga likitoci da ma'aikatan jinya da su zo asibiti da kuma fararen hula don su bayar da gudunmuwar jini. Mayaka masu ikirarin jihadi sun kai hari a sansanin horar da sojoji da ke babban birnin kasar Mali. Jami'ai sun ce hakan ya haifar da kazamin fadan bindiga da kuma rufe filin jirgin sama da ke kusa da na wucin gadi kafin sojojin su samu nasarar fatattakan maharan kawo yanzu dai. Ba a bayar da cikakken bayani kan asarar rayuka ba.
masu sauraro da haka ne kuma za mu nada tabarmin shirin namu na safiyar yau Laraba. Sai kuma zuwa can an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a wani lafiya.